بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوشا بقي جوتم رمضان نوان الشكرة تهجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا جدريه لذي كلاكين da mu ci gaba darasin mu na tafsiri a wannan masallaci mai albarka na Al-Furqan a za mu tashi yau farkon suratul nisa sura ta 4 a cikin tartibin Al-Qur'ani a cikin tartibin surorin Al-Qur'ani a kafin mu fara za mu amsa tambayoyi daidai gwargwado wani da cewa na ji daga bakin malamai suna cewa inshora haramun ne to mene to kowace irin kenan ko kuma akwai wanda ba ta daga ciki ko meye matsayin tsarin lafiya na ƙasa national health insurance scheme wato inshora ta lafiya kuma ina neman ƙarin bayani akan riya domin wasu malamai suna cewa idan mutum ya fasa wani aiki mai kyau don gudun kada ya zama riya a cewa shi wannan idama ana kiranta yin riya'i a dangane da ɓangare na farko na tambayar wannan ɗan uwa wato akan hukuncin inshora inshora haramun ce inshora da ake yi ta kasuwanci duk da yake inshora ana rage ta biyu akwai inshorar kasuwanci wannan haramun ce akwai inshorar taimakon juna wannan halal ce shine suke cewa at-ta'amin at-tijari shine inshorar kasuwanci inshorar taimakon juna at-ta'amin at-ta'awuni wanda shine wanda malaman musulmi suka fito da shi kan ya zamanto maimakon inshorar kasuwanci amma abin ta shine ake kiran sa akan kira shi da takaful abin ta kai har yanzu ba a kafa wani kamfani a kasar mu wanda yake irin wannan inshora ta halal din ba abin da yasa inshorar kasuwanci ta zamanto haram saboda ta kunshi abubuwa na haramun da yawa daga farko dai ta kunshi abin da ake cewa al-gharar garari wato shine nau'i na caca za a samu ko ba za a samu ba domin mutum idan alal misali yayin inshorar mota zai rinka bada kuɗi ne duk wata ko duk shekara akwai abin da zai bayar da zumman cewa idan wani hatsari ya faru kamfanin inshorar za su gyara masa mota ko su canza masa mota saboda haka kaga abin da ya bayar ta yiwu na shekara ɗaya zai bayar ya ba da alal misali 10,000 na shekara ɗaya sai a zo a yi hatsari ya zamanto mota tana buƙatar sai an canza ta zamanto cewa su kuma su sai masa miliyan ɗaya wannan 10,000 ba a maimakon miliyan ba ce me ya yi da har 10,000 ta zamanto miliyan ta yiwu zai samu wannan ta yiwu kuma ya yi ta biya bai yi hatsari ba kamfanin inshora sun cinye wannan kuɗin da wani haƙƙi suka ci kuɗinka bayan da su masa komai ba an fahimta wannan shi ne garari kamar wato cinikin tsuntsu ne a sama ta yiwu ka samu ta yiwu ba ka samu ba tsuntsu yana tafiya kan wajen sai ka ce na sai wancan tsuntsun a gama ciniki ka biya kuɗi ka biya ya kuke aljihu ya je neman tsuntsu ya rasa sai je ka tsaya samu maka wani ruwa ka ce a kai ba wannan tsuntsun ka ce ba to wannan cinikin ciniki ne na garari don ba ka san zuwa ka samu ba ba san ba za ka samu ba sannan akwai nizumta wa mutum abinda bai nizumce shi ba shi kamfanin inshora da aka nizumta masa kan cewa sai ya biya wato ya gyara masa mota an yi hatsari ko sai ya kai masa wata mota babu wani sharadi na shari'a da ya nizumta masa wannan don ta yi hatsari sai kuma babu wani sharadi na shari'a da ya nizumta masa ka rinka ba shi wannan kuɗin sannan akwai riba a ciki kamar yayin da ya zamanto ka ba da kuɗi kaɗan ka samu kuɗi masu yawa wannan riba ne ribar fadl ta shiga kuma ribar na sama ta shiga ciki idan ya zamanto cewa ka yi ta ba da kuɗi daga baya aka dawo maka da kuɗi yayin da wannan abin ya faru ka ga ribar ta kamar kana ba da bashi ne za a dawo maka da shi daga baya da tsari su fi amfani da wannan kuɗin saboda haka ribar jinkiri ma ta shiga ciki to domin haka ne sai aka ce dai mutum ya yi inshora ta taimakon juna ita wannan inshora ta taimakon juna a kasanta kamfani za a kafa da cewar mutane su rinka zuba kudi a ciki duk abin da ya samu wani daga cikin mutanen na musiba a dauka a yi masa idan an samu rarar kudin to bayan wani lokaci ko shekara biyu sai a yi tashi bayan an wato waɗanda wata musiba ta same su am wato an biya su ko an maganta musu wannan musibar idan an samu karin kuɗi to sai a rarraba shi ga duk wanda suke cikin wannan kamar wata jam'iyya ce ake kuma wani adashi ne ake yi na gata kowa ya zuba kuɗi ba da zummar cewa kasuwanci yake ba da zummar taimakon juna shi sai aka kira shi at-ta'min at-ta'awun suka ce asasinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yabon mutanen kabirar ash'ariyyi yake cewa innal ash'ariyyin idza ja'u fil idza nafidat azwajuhum fil ghazwi aw armalu wa hum fil madina jama'u azwajatahum thumma qasamuhu bainahum bis sawiyya fa hum minni wa ana minhum yace ash'ariyawa idan guzurin su ya kusan karewa a hali suna tafiya yaki ko kuma suna zaune a cikin gari a Madina abincin gidajen su ya kusan karewa to kowa sai ya tattara ya kawo abincinsa a tattara shi gabaki daya a zuba a cikin katon yanki sannan sai a zuba a cikin burgani a cikin jaka sannan sai a raba shi daidai waje daga kowa da kowa sai wanda zai kawo nasa kwano goma zai kawo wani buhu ɗaya zai kawo wani kwano ɗaya kawai zai kawo wani mudu ma kawai zai kawo amma in aka tattara kowa sai ya amfana ya zamanto cewa mai yawa an ɗan rage masa yawan nasa mai kaɗan an ƙara masa a kan nasa to wannan shi ne taimakon juna ɗin to abinda ke ciki na garari na cewa wataƙila ka samu wataƙila ba ka samu ba in a cikin wato yarjejeniyar mu'amalar da yake ba ciniki ba an halatta a cikin shari'a kamar yadda yake a cikin matsabar Imam Malik cewa dukkan wani mu'amala in ba ta ciniki ba ce abinda ke ciki na garari al-muhadara wato a samu ko ba za a samu ba wannan halal ne don haka irin wannan inshora wanda ake wanda shi yanzu ake a kasashen musulmi Sudan kusan suna farkon wanda suka fara ta daga baya abin ya yaɗu a sauran kasashen musulmi sai ba kasashen musulmi ba ta kasashen arna yanzu a kai kamfanonin cooperative insurance wanda suke ce musu ta kafa yanzu mun kasa sai waɗansu kamfanin insurance na haram ɗin suke so su ma ce bari su zo su yi wasu insurance musulunci su ma suka ce tunda suna za su yi insurance musulunci domin su janyo musulmi su shiga ciki amma asali insurance kamfani ne na insurance haram ke nema ce akwai kuma waɗansu 'yan uwan musulmai suna ƙoƙari su yi nasu na inshorar musulunci ɗin Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa su ya ba su ikon su domin koyaushe aka samu abin da zai zamanto wato maimako musaya ga haram to wannan ni'ima ce ga al'umma dangane da ita inshorar lafiya ta ƙasa NHIF wannan makon da ya wuce muka zauna a hukumar shari'a muka tabbatar da mahangar musulunci a cikin wannan wato tsarin yadda yake a yanzu wannan watakila ita ce kaɗai tambayar da za mu amsa saboda ƙurewar lokaci a yadda tsarin inshorar lafiya ɗin nan yake a shekara goma kenan da aka yi dokar amma an fara yin ta shekara huɗu da suka wuce gwamnati yanzu ita ce kawai take bayarwa maimakon gwamnati ta ba ma ma'aikacinta wato allowance na rashin lafiya yanzu sai ta ware kuɗi ta ce ga kuɗin ga wato a gudunmawar sanan ga asusun inshorar lafiya na NHIF National Health Insurance Scheme kashi goma na albashinka za ta biya shi kuma abinda ake nema ya biya kashi biyar na albashinka har yanzu na bai fara biya ba yanzu gwamnati kawai take biya idan aka biya wannan kuɗi aka sa a cikin wannan asusu akwai kamfanin luka na inshora wanda waɗannan kamfanin luka na inshora su za su je su karɓi waɗannan kuɗi daga wannan wato majalisar kula da inshorar lafiya NHIS wanda ita ke kamar a matsayin asusu gwamnatin tarayya ta sa kuɗin a wajensu sai su ba su waɗannan kuɗaɗe ce na kamar ma'aikata kaza na wancan ma'aikata na wannan ma'aikata an baka da iya adadin ma'aikata sai a baka iya adadin kudin su kowane mutum idan ya biya kaga mai babban albashi kashi 10 na albashin sa yana da yawa mai karamin albashi kashi 10 na albashin sa bashi da yawa ko ba haka ba wanda ake biyan sa 100 10 za ka biya wanda ake biyan sa 10,000 1,000 za ka biya amma duk abin da za a yi musu a asibiti abu ɗaya ne saboda kaga idan aka yi da zimmar cewa taimakon juna ne ya zama to inshorar ta'awun idan aka ba mu waɗannan kamfanunnuka sai su ɗauki wani kaso su je su ba mu asibitoci wannan kuɗin da aka ba mu asibiti kamar naira 550 duk wata za a ba mu asibiti sawa'un shi wannan wanda aka bayar a maimakonsa da shi da matarsa da 'ya'ya hudu su shida duk wani rashin lafiya da ya same su na ganin likita inda ba tiyata ba ne kai hatta kwanciya inda ba zai wuce kwana 15 ba duk ba zai biya ko kwabo ba za a yi daga wannan sai dai kudin magani in aka rubuta masa magani zai biya kashi 10% na kudin maganin amma ganin likita da kudin kati da kudin abin nan a kyar da za a yi masa inda ba irin waɗansu special manya-manyan tarkatakai ne da za a yi masa ba duk daga cikin wani 550 inda ya je asibiti ba kuma ba asibiti sun cinye wannan kudin na su ne saboda haka yanzu asibitoci sai zamanto suna samun kudi masu yawa a cikin wata sai ga sun samu kudi mai yawan gaske shine sai ka ga har sun yi ayyuka kamar a cikin irin ayyukan da aka yi asibitin Murtala da asibitin Nasarawa kwalta da aka yi da sauran duk daga cikin irin wannan kudi saboda haka akwai fa'ida a cikin wannan asibitoci suna samun fa'ida kashi biyu kuma na wannan kudin kamar naira 90 sai ita wannan kamfani na inshora sai ya rike kudin idan mara lafiya ya zamanto yana buƙatar a ƙara kula da shi a mataki na biyu na rashin lafiya abinda masu asibiti suke cewa secondary health care shine kamar sai ya ga wani ƙwararre ko sai an kwantar da shi ko sai an yi masa tiyata sai an kwantar da shi sama da kwana 15 da aka bashi dama a cikin shekara to sai ya ɗauko daga cikin naira 91 ɗin nan to idan kuɗin ya fi haka ba to ai ana kaddara cewa akwai waɗansu wanda su ba za su buƙaci wannan naira 91 ba saboda haka daga cikin nasu za a ɗauko shi kuma kansa kamfanin inshorar ana kaddara cewa yana da jari wanda ko da rashin lafiyar na wannan mutumin ya wuce wannan zai iya ɗauka daga jarin to idan kuma bai samu in ba a samu ba su buƙatar wannan hidimar yawan su ya kai ya cinye kuɗin gaba ki ɗaya 91 ba wannan ƙari ne riba ce ta wannan kamfanin inshorar to haka inshorar haram ɗin bai tashi ba garabin ya shiga to sannan kuma akwai kaso na uku wanda shine ladan waɗannan kamfanonin inshora to abin da muka yi a cikin hukumar shari'a wanda muka ba mu gwamnatin Kano shawara da gwamnatin Kano sun ce ba za su yi wannan abin ba sai an ba su shawara ya dace da shari'a ko bai dace da shari'a ba muka ce idan ya zamanto cewar duk wanda zai shiga cikin wannan ya shiga da niyyar cewa tabarru'i yake yi yana bayarwa ne a matsayin taimakon juna ba a matsayin kasuwanci yake ba zai samu wani abu fa'ida akan abin da ya bayar to ya halatta sannan kudaden da ake tarawa domin a tsarin an ba da damar su kamfanonin inshora su rinka juya su akan harkar kasuwanci to in za su juya su kada su juya su a harkar da ba su dace da musulunci ba kamar su sanya su sai hannun jari na bankuna ko su sai hannun jari na kamfanin barasa ko su je su sanya shi a inda za su rinka samun kudin ruwa abu na uku muka zo muka fuskanci wannan ka'ida wadda ta mai da shi inshorar kasuwanci ya zamanto cewa kenan kamfani idan wajen ba da hidima ta mataki na biyu zai rike kuɗi wanda idan an samu ba da wannan hidimar zai ɗauka daga cikin wannan kuɗi in ba a san ba da wannan hidimar ba ya cinye wannan kuɗin wannan garari ne da bai halatta ba saboda haka ya za a yi maganin wannan ya dace da musulunci sai gwamnati ta tsaya abu guda biyu ko dai ta kafa kamfanin inshora na musulunci a jihar Kano wanda shi kamfanin inshora na musulunci shi zai rinka bada wannan hidimar. Idan ya zama to cewar wannan 91 wannan kudin da ake bayarwa na kula da matakin lafiya na mataki biyu, idan a mutane ba su buƙace shi ba, ya zama to kudin ya dawo ga kamfanin, to ya dawo ga al'umma ne, tunda kamfanin jama'a ne na gwamnati ne, ba kamfanin ɗan kasuwa bane, ballan tana ya zama to kasuwanci, sai ya zama to ainihin tabarru'i ne, ta'awuni ne, taimakon juna. Ko kuma a kawo kamfanonin inshora na kasuwanci, amma a ce musu wannan kuɗi da suke riƙewa na kula da matakin lafiya a mataki na biyu, maimakon su riƙe su a hannunsu, a su ba mu asibiti, yanda zai zamanto su abinda kawai za su yi idan asibiti suka ce mutum yana buƙatar tiyata da take buƙatar kuɗi kaza, su tabbatar asibiti ba su zulake ba a cikin kuɗin, sai su zartar sauraka sai asibiti su ɗauka daga cikin wannan kuɗin. Kaga in an samu rarar kuɗi maimakon ya koma ya zuwa ga 'yan kasuwa, zai koma ya zuwa ga asibiti ne. To asibiti kuwa na gwamnati ne, don haka aka ce daga cikin shawarar kada wani gwamnatin Kano kada ta ba mu wani asibiti ya yi wannan hidima in ba asibitin gwamnati ba, banda asibiti bai zaman kansa, domin asibiti mai zaman kansa zai zama to kasuwanci ne, kuma ka'idar shi ne tsarin inshora in dai kasuwanci ya shiga ciki bai halatta ba, sai an samu garari, sai an samu abin da shari'a ta hana. To su ma'aikatan asibiti sun fi karkata ya zuwa ga ra'ayi na biyu, cewa a samu kamfanin nuka amma kuɗin a ba ma asibiti, sai ya zama to cewa su kamfanin nuka na Kano kawai an yi musu ƙarin lajen da za a rinka ba su, ya zama to maimakon inda ana ba su naira 79 yanzu a ƙara musu sama da 79 saboda ƙarin hidima ta biyu da za su yi, da kuma kan cewar samun da suke tsammani za su samu ta hanyar garari, ta hanyar haramun sunan ba za su same shi ba, to same shi ta hanyar halal. An fahimci yadda tsarin yake, to in Allah ya sa wannan hanyar yana a matsayin shawara ne, an zama mai tsawo ƙwarai da gaske da duba irin abubuwan da malamai suka yi a sauran ƙasashe da majalisun fatawa na duniya da suka yi, sannan aka fitar da wannan shawarar, kuma an kaddamar mu da gwamnati ko ba da daɗewa ba za a fitar da matsaya dangane da wannan tsari. Idan tsarin ya zamanto kamar yadda aka yi wannan bayani, in ya zamanto a haka zai zamanto babu laifi a cikinsa, ya dace da shari'ar musulunci bi idnillah. Ina ganin saboda wannan tambayar duk ta cinye lokacin, sai mu tsaya a kanta kawai ɓangaren sa na biyu na tambayar, sai insha Allah sai Allah ya kai mu gode ayi, sai mu ci gaba da karatun mu. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
wannan sura an ambace ta suratul nisa, haka nan sahabbai suka kira ta suka ambace ta kamar yadda ya zo a hadisin Hudhaifa, cewa yayin da daren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ya ce faftataha al-baqara, ya buɗe suratul al-baqara, fa qultu yaqifu inda mi'ati aya, ya ce in ya kai aya ta 100 zai tsaya, sai ya ga ya wuce ya ce zai tsaya a ƙarshen surar, ya ce thumma faftataha an-nisa, sannan ya buɗe suratul nisa, saboda haka aka gasa da suratul nisa. Kuma sura ce da aka ɗaukar da ita a Madina, saboda Aisha radiyallahu anha tana cewa ma nazalat suratul baqara wan nisa illa wa ana inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suratul baqara da suratul nisa basu sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sace ina nan a gidansa, wato na riga na tare. Mun san kuma Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa arbaha ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ne a cikin watan Shawwal bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina. Saboda ta sura ce madaniya, abinda yasa aka ce mata suratul nisa saboda ta kunshi ambaton hukunce-hukunce dangane da mata fiye da duk wata sura ta Alkur'ani, ba inda ake bayanin abubuwan da suka danganci mata a cikin Alkur'ani irin wannan sura, shi yasa aka kira ta suratul nisa. Ita ce kuma suratul nisa din babbar al-kubra. Akwai suratul nisa as-subra kamar da Ibn Mas'ud ya ambata mata suna, ita ce suratul talaq. Ibn Mas'ud yana kiranta suratul nisa as-subra, karamar suratul nisa, saboda ita ma ta kunshi hukuncen saki da idda da kuma menene ake ba mata bayan an sake ta, na cewa za a kula da ita, za a ba ta masauki ko ba za a ba ta ba. Wannan sura a ayoyinta 176 a mushaf din ahlul kufa, wanda shine akan sa muke kira'a, akan sa kira'ar asim take, asim kufi ne, mutumin kufa ne. Haka dalika al-kisa'i wa hamza duk kufiyun ne. A mushaf din ahlul sham, wanda akan sa kira'ar ibn amir take, ayoyi 177 ne. A mushaf din ahlul madina, wanda yace ita ce kira'ar nafi', ayoyi 175 ne. Sabanin akan aya biyu ne. Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadhillu as-sabeel wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. A wajen Nafi', wannan duk aya din ce, amma a wajen Ibn Amir, a wajen ahlus sham da ahlul kufa aya biyu ce, yuriduna an tadhillu as-sabeel aya ɗaya, wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira wata aya. Ɗaya ayar da ake saɓani kuma ita ce can wajen ƙarshen surar, wa amma alladhina istankafu wastakbaru fayu'adhibuhum azaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Haka take aya ɗaya a wajen Nafi' da ahlul kufa. Amma a wajen ahlul sham fayu'adhibuhum azaban alima, sai a tsaya aya, wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira wata aya. Sai ta zama a wajen ash-shami 177, a wajen al-kufi 176, a wajen al-madani 175. Wannan sura ta kunshi hukunce-hukunce na wato rayuwar iyali, yanda ake gina al'umma, ta fara da yanda ake gina iyali, harkar iyali da shi ta buɗe, aka fara da harkar marayu da yanda za a yi adalci a kansu, da yanda za a kula da dukiyarsu, da yanda ba za a cinye musu dukiyarsu ba, da yanda za a yi musu tattalin arzikinsu kada su salwanta, da yanda za a yi jarraba su a ga cewa sun san maslahar dukiya ko ba su san maslahar dukiya ba. Sannan ta nuna kuma matsayin mata, maimakon mace a cikin jahiliya da take ba sai dai a gaje ta ƙarfi da yaji, ta nuna kan cewa yanzu ba za a gaji mace ƙarfi da yaji ba, mace ita ma ya ce tana da iko akan dukiyarta, tana mallaka, tana da kaso a cikin abin da 'yan uwanta da iyayenta suka bari. Sannan aka bayanin rabon gado, bayan an yi rabon gado sannan kuma aka bayanin zamantakewar aure, da cewa mata su ma suna da haƙƙi a kyautata musu a cikin aure. Sannan aka bayanin su waɗanda mata ne ba za a iya auren su ba, bayan da ka ga dama kawai za ka je kai aure ba. Aka bayanin sadaki ba kuɗin jajiro ba ne, ba kuɗin kwanciya da mace ba ne, kamar yadda ake ba mu karuwa. A'a, arziki ne da Allah ya ba mu mace saboda a karrama ta, saboda ganin ƙimarta. Sannan aka yi bayanin abin da yake faruwa na saɓani na haƙƙin maza a kan mata, da haƙƙin mata a kan maza, da matsayin namiji a cikin gida. matsayinsa a cikin gida da idan kuma an samu sabani yaya namiji zai yi bi ya gyara wannan sabanin to sai aka gama da harkar iyali sai kuma aka tafi zuwa harkar al'umma aka so mai yadda harkar al'umma yadda ya kamata a zamanto an kyautata majuna a cikin al'umma kashe-kashen jama'a a cikin al'umma yadda za a kyautata zamantakewa da su da kuma nuna cewa a cikin al'ummar akwai waɗanda ba lallai su zamanto ku ne naku ne ba shine aka soma ambaton yahudawa da irin matsayinsu a cikin musulmi da irin kasancewarsu a cikin musulmi sannan kuma aka tafi zuwa ga matsayin shugabanci da matsayin shugaba da yadda shugabanci yake amana da yadda ya wajaba a bi shugaba da yadda shugaba bin shugaba shine yadda da hukuncinsa sannan kuma aka gangaro zuwa ga sha'anin harkar jihadi domin tsare al'umma sannan kuma wajen alaƙar daular musulmi da sauran dauloli na kafirci da nuna kan cewa su kansu kafirai ɗin ba matsayi ɗaya ba ne akwai kafirai ɗin adawa akwai kafirai wanda ake zaman lafiya da shi yaya alaƙar za ta kasance sannan kuma aka sake komawa wajen fuskantar munafukai da yadda matsayinsu yake a cikin al'umma sannan sura wajen ƙarshenta ta fuskanci sha'anin wato kirista nasara da yadda suka ɓata addinin Allah da yadda suka ƙirƙiro wata aƙida daban ta wato wadda ta gurɓata tauhidi sannan aka yi musu wa'azi tare da cewa a cikin surar wannan kusan shi ne zubinta na gaba ki ɗaya amma kuma ana jefa wa'azi nan da nan da a nan a jefa shi a can a jefa shi kowane idan wajen ya zo sai ga an jefa wa'azi wanda yake zai gyara zuciyata zai sa mutane a kan tafarkin daidai sannan ayat ta ƙare har wa yau dai da sha'anin rabon gado wannan shi ne kusan a taƙaice abubuwan da ayat da surar ta ƙunsa na wato koyarwa saboda haka mu rinƙa fuskantar cewa wannan sura ta sauko ne domin ta wato fitar da tsarin zamantakewar al'umma tun daga kafa iyali da matsayin mata a cikin al'umma har ya zuwa ga yadda kuma al'umma za ta kasance a matsayinta na daula da yadda ake tsara rayuwarta a matsayinta na daula wannan sura ta buɗe da kiran Allah maɗaukakin sarki da yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ku'budu ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ku yi taqwa ga ubangijinku alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai guda daya shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halicci matarsa daga cikinta daga wannan ran daga jikinsa shi annabi adam aka halicci matarsa hawwa wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa ya kuma yaɗa daga wasu rayukan nan guda biyu Adamu da Hawwa rijalan kathira mazaje masu yawa wani sa'a da mataye su ma masu yawa amma saboda gwaninta ba sai an ce wani sa'an kathira ba an san cewa tunda an ce rijalan kathira wani sa'an kathira ma kenan ake nufi wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi tasa'aluna bihi wanda kuke yin magiya da sunansa wal arham ku ji tsoron zumunta kada ku yanke ta inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah makiyayi ne mai tsarewa ne akan ku mai kiwon ku ne mai kula da ayyukan ku ne mai hangen duk abin da kuke ne ar-raqib shine wanda aka sanya gadi wato Allah mai tsayuwar gadi ne akan ku yana ganin duk abin da kuke yana gani wannan khitab da aka ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ana nufin ummatul da'awa duk wanda da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai masa ya shiga cikin wannan da sawa'un wanda ya amsa da wanda bai amsa ba duk ana neman su da ya ji tsoron Allah idan bai riga ya amsa ba tsoron Allah a wajensa shine ya ji tsoron Allah da shiga musulunci shine jin tsoron Allah dan dukkan tsoron Allah idan baka kiyaye haƙƙin Allah na shiga addinin annabin Allah ba baka ji tsoron Allah ba domin kai ma Allah tawaye saboda haka tsoron Allah da mutane za su yi kowa gurgurdan matsayinsa idan kuma musulmi idan kuma mai sako ne tsoron Allah gare shi ya daina sako idan musulmi ne wanda yake baya sako tsoron Allah gare shi shine ya yi istiqama akan tafarkin tsoron Allah saboda haka kowa haƙƙinsa ne a ce ya ji tsoron Allah shi saka da Allah bai bar kowa ba wajen kira da aji tsoron Allah amma wani an ce masa wanda ka ji tsoron Allah yake ni zaka ce ni tsoron Allah wato kuma an zage shi ko mace ta ce ma mijinta in ta ga wani abu na zalunci malam aji tsoron Allah fa ke ni zaka ce ni tsoron Allah to dan kai waye da zaka ce ma ka ji tsoron Allah Allah ya ce ma annabinka ga babban matsayin sa yace ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya ce wannan annabi ne mai girma ka ji tsoron Allah saboda haka kowa kowa haƙƙinsa ne a yi masa wasiya da ya ji tsoron Allah Allah ya ce ku ji tsoron ubangijinku sai Allah ya ce rabbaku ubangijinku ubangiji sai aka yi amfani da kalmar da za ka kwaɗaitar ya zuwa ga jin tsoron naka shine cewa rabbu ne ar-rabbu shine mai halitta ne kuma kula da sha'anin halitta shike kula da sha'anin shike azurta ku shike tafarruki ga dukkan abubuwan duk wata ni'ima da ku gani daga gare shi take shine rabbu din dan haka shi ko tunda yake muku wannan insani dan haka ku kiyaye jami'in haƙƙin sa sannan kuma daga cikin wata ni'ima da aka ambata sai aka sifanta shi jalla wa ala da cewa shine wanda ya halice ku daga gare guda daya wato Allah ya tabbatar da cewa halittar bani adam gabaki ɗayan su daga annabi adam suke daga annabi adam suke ba daga birni suke ba wannan ya ƙaryata aqidar Darwin ya ƙaryata aqidar Darwin da yake cewa mutum haka ya rinka tasowa tun daga wato a kwaya cell yana zamantowa yana ƙara samun wato haɓaka ya daɗa samun ƙwarewa ya daɗa samun wato abu maimakon ya zamanto wani abu mai yin abubuwa kaɗan sai ya zamanto yana da ikon yin abubuwa masu yawa har daga baya ya zamanto ya koma a wato irin masu dabbobi masu jan jiki daga dabbobi masu jan jiki sai ya soma kafofi da ya soma kafofi sai ya soma tafiya akan kafofin sai suka zamanto hudu daga baya sai ya miƙe wannan kafar ta gaba sai ta rinka matsalewa sai kuma daga baya ta zamanto hannu da ɗan doro haka daga baya kwakwalwarsa tana dakusassa daga baya wato da ya daɗa ƙara wato haɓaka da ya daɗa ƙara ƙwarewa sai kwakwalwarsa ta zamanto babba sai ya zamanto yana iya tunani ya zamanto yana iya amfani da kwakwalwarsa bayan shi ko Allah ta'ala cewa khalaqal insana 'allamahul bayan Allah ya halicci mutum ya koya masa albayan iya magana wannan fakalti din na hankali kwakwalwar mutum daban take da kwakwalwar duri kwakwalwar mutum daban take da kwakwalwar duri tunda Allah ya halicci mutum ya halicce shi da wannan sifa kamar yadda manzon Allah a sanin da Allah ta'ala ya ce ya halicci Adam ya suranta shi kamar yanda yake zaka je kai ka gina mutumin tuni da tako da yumbu in ka je ma ka kwankwasa shi sai ka ji cikinsa ba komai sannan ya hura masa rai ya zamanto jini da tsoka da kashi da sauransu to daga wannan annabi adam din daga shi aka halicce mu wa khalaqa minha zawjaha ya halicci wato matarsa daga gare ta shine sayyidatuna hawwa Allah ya halicce ta daga annabi daga jikin annabi adam daga hakarkarinsa na karshe na can karshen wanda yake komai lankwashewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake khuliqatil mar'atu min adh-dhir an halicci mace daga hakarkari wa inna a'waja ma fi adh-dhir'i a'la wanda yake kowanne karkacewa a cikin wato hakarkari shine na san sama in dhahabta tuqimuhu kasartahu in kace zaka miƙe shi sai ka karya shi mace kenan in kace zaka miƙar da ita ta tafi inda kake so sai ka karya ta ba za ka iya ba me karya ta din saki sai dai ka tafi ta amma in dai zaka ma da ita dole sai dai ka zai ka karkace sai dai ka zai ka karkace kana san gabas amma sai dai ka yi sai dai ka bugi sai dai ka yamma dan azona lafiya idan kace kai idan aka yi magana in kace kai dole sai dai ka dauke ta a tunaninka na hankali to ba za ka taba tafiya daidai ba dole sai ka san ko a kan tsafa sai ka yi rarrashi sai ka yi kwantar da hankali amma kace dan me ba ka fahimta Allah bai ka dan ta fahimta ba a nan wajen Allah bai ka dan ta fahimta ba inda kai kake gani ba za ka fahimta ba to da haka ma ka ce wai za ka yi amfani da wannan a matsayin usulumi shine annabi sallallahu alaihi wasallam don haka Allah bai halice ta a haka tabi'a ta daban tabi'a ta daban in kace za ka dauke ta a taka dabi'ar ba za ku zama lafiya ba kamar yadda ita ma take za ta dauke ka a taka dabi'ar ba za ku zama lafiya ba na zauna ma Allah kai masa magana Allah kai masa magana taimakon ya rarrashe ne bani hakuri sai kawai ya kama gaya min abin da ya kamata a yi abin da ya kamata a yi saboda shi namiji koyaushe yana tunani da hankali gani in aka zo ana gaya masa mushkila yana tunanin solution ne maganin wannan ita lokacin ba solution take so ba ka saurare ta kawai ta ba ta hakuri kace kai abin da daɗi ba kwantar da hankali ki ba ko amma ita sai take da nazo ma yi masa magana ma maimakon ma ya saurare ni ya ji maimakon ya kira sai kawai ya kama kawo ni yoni ina yi abin da yake gaba na kenan to haka dole ne sai an fahimci wannan daga hadisin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma mai yawa a ciki wanda yake ya kamata ma'aurata su koyi su fahimci irin waɗannan domin a zauna lafiya a cikin rayuwar aure hikimar Allah da ya sanya Annabi Adam aka halitta masa Hawwa daga jikinsa domin ya nutsu da ita in mutum ba shi da mace ba na tsatsi ba ne Allah ta'ala ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha yana da cikin ayoyin Allah ya halitta muku wato mata ne domin ku nutsu ya zuwa gare su in babu su ba za ka nutsu ba ba za ka nutsu ba sai ga mutum yana ta mace fa yana ta tashi hanci ana ta rigima da shi kullum ya je ofis rigima to goro ne amma da yana da matarsa yana zaune shi kenan abinda zai ganin da nan abinda za ka ga yayi bindiga ya ta an hau sama da shi sai ya dauke shi cikin sauki saboda akwai sukuni akwai tsamanina a zuciya wannan yana daga cikin fitrar halittar Allah fitrar Allah allati fatara an-nas alaiha ita ce halittar Allah Allah yake wattaqullah ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bi tasaaluna haka yake wato asali ta tasaaluna ne kuke tambayar juna kuke ma juna magiya bihi da shi Allah kuke cewa as'aluka billah na roƙe ka da Allah to Allah nan da kuke ganin girman sa dan an yi muku magiya da girman sa kuke yin abu to ku ji tsoron sa kamar yadda kuke jin tsoron a tambaye ku dan Allah uhana to ku ji tsoron kuma ku saba masa domin ganin girman sa shine yasa an kance wa wani dan Allah kai min kaza sai kai ko ba ka hatta wanda ma ba musulmi ba indai aka kira masa aka ce masa I beg you in the name of God aka to samu sunan Allah sai ka ga yayi mutum sai ka saboda me saboda yana ganin girman Allah yasa Allah ne ya halicce shi shi yasa kaga nan ba a ce wattaqu rabbakum alladhi tasaalu sai aka koma aka kira Allah domin anan wajen an san sunan nasa shine abin duba shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ista'aza billahi fa'izuhu wa man sa'alakum billahi fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man istajaba billahi fa'ajiruhu wa man ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma takafi'uhu fad'u Allah lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tum maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda bi yana nemi tsarin Allah wanda yana nemi tsarin Allah a wajen ku to ku tsarkar da shi in mutum ya zo yace min kai ina hada ka da Allah kai min rai to ku kai masa ran sai masa ran ya hada ka da Allah wa man sa'alakum billahi fa'atu wanda ya roke ku dan Allah ku bashi dan Allah a bani kaza dan Allah a bani kaza sai dai idan ya tambaye ka hujran kamar yadda yazo a wani hadisi sai dai idan ya tambaye ka hujran ya tambaye ka magana abu wanda yake bai dace ba kamar yayin lallaciya a cikin tambaya kamar yadda ma barata din nan suke yi wa man da'akum fa ajibu wanda ya gayyace ku amsa kiransa wa man istajara billahi fa ajiru wanda ya nemi tsari da Allah ko tsarkar da shi ومن اتى اليكم معروفا وان دي مكو اي شيء وان دي مكو وان دي باكو ابو واتو وان دي كيوتا مكو دا وتا كيوتا تو كو كراما ماكا شي ماكو اي ماكا ابو دي باكو تو باشي كماكا كو ابو دي ان كو باكو دي كو تو كو ماكا ادعاء حق سي كون سني ا cikin zuciyarku kun ga ganin kanta ai kun biya shi kuyi masa addu'a Allah saka da alkhairi Allah ya bina masa aljanna Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza har ya ji a cikin zuciyarsa cewa wannan ma ya ma kuma a ce an yi masa wani abin alkhairi ne wannan suna daga cikin adabul islam wannan hadisi ne sahihi to ashahid a ciki man sa'alakum billah wanda ya roke ku dan Allah roƙo maza Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya umarni da shi akwai ibrarul muqsim in mutum ya ce maka dan Allah kai mun kaza to ka amsa masa idan kuma ka san ba za ka yi ba ka ce masa kada kai mun magiya kamar yadda wata ran sayyidina Abu Bakar ya fassara mafarki maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai daidai a wani kai kuskure a wani ya ce ya rasulullah أقسم بالله عليك لتخبرني بالذي أخطأت إن هذا كذا الله كذا هنا عندنا يقول كري لا عندنا يدي يدي كذا كرزق وفي كذا كنوم ما يجي أقوم بدل جامعة أبو تلا جاء صور عتا كذا كزمن تو إذا إنك تم متن بدي بكذا كيكو ما نندم تجيك في ذاك تنبيشي دم الله شيء سائل أكيد شوى من سأل بوجه الله فهو ملعون ومن سئل بوجه الله فلم يجب فهو ملعون حديث عبد الله بن عباس امام الشيخ الالباني في حديثه يغفر ولد يروكا ابو جزاك الله تبو ده فكر الله تبو ده الفرم فكر الله شو wannan ملعوني ما هذا كده ذات الله irin magiyan da ake to wannan bi halatta ba bi halatta ba wanda kuma aka tambaye shi din da haka din da bi halatta ba aka yi wa mutum shi kuma bi halat in yake yi to fa huwa mal'un shi ma mal'uni ne la ana za ta tabbata akan sa illa idan ya zama to wanda ya tambaye shi din sa'ala hujran ya tambaye abin da bai dace ba ya tambaye abin da bai dace ba ko kuma ya zama to yayi ne domin ya yanki haƙi wanda yake ba nasa ba ko ya sanya shi ya abin da yake ba gaskiya ba ba daidai ba a shahid daidai a nan wajen Allah ana yin magiya da Allah ba a yi magiya da wani umba da Allah ba domin shi ne al-iqsam domin yana daga cikin bazin rantsuwa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasum wanda zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah ko ya shiru saboda ka ba a cewa na hada ka da annabin Allah kai mun kaza dan Allah dan annabi kai mun kaza a'a dan Allah kawai domin babu al-iqsam ba a cewa kai abu dan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙinsa a wajen Allah ne girma ne ko kace bi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda sharh ne ibn abdul qadir ya wanda bayani a cikin sharhin sahawiya kace domin abu guda biyu na farko rantsuwa ne da wani ba Allah ba domin ba a rantsuwa da kowa sai da Allah na biyu babu haqqi akan Allah sai haqqin da ya ga dama ya ba mutum to da kuma wanda yake da haqqi akan Allah in shi ne ya gida ma yake tara daji kamar bayinsa ya ce suna da haƙƙi a kansa cewa in sun bauta masa ba su shirka ba zai shigar da su aljanna kamar yadda ya zo a hadisin mu'awiya ko kun san hadisin a ta dari ma haqqullahi ala al-ibad ma haqqul ibadi ala Allah ya zo a cikin hadisin saboda haka ka ce wani yana da haƙƙi ko da annabawa ne wannan ba a yi kamar yadda yake ba wai su ibn taymiya bane ko su shaykh muhammad ibn abdulwahab suka fara wannan balantana kake an kaji wahabiyawa ba su ne suka fara faɗa ba al-imam abu hanifa da muhammad ibn al-hasan al-shaybani sahibin imam malik kuma sahibin abu hanifa da al-qadi abu yusuf yaqub ibn yusuf al-qadi shi wanda da cikin al-qadi manyan alƙalan duniya musulmi yana daga cikin tabi'ai dukkaninsu maganar su ɗaya take a wannan suna cewa kada mutum in kana neman abu kace Allah kace ko wajen Allah ne kace Allahumma inni as'aluka bi haqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam ba a cewa da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam amma za ka iya cewa bi haqqi mahabbati li nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw bi haqqi imani bihi aw bi haqqi ittiba'i lahu Allah da haƙƙin imani na da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah domin gaskatawa ta da domin soyayya ta da annabi sallallahu alaihi wasallam domin biyayya ta da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan tawassuli ne da aiki tawassuli da aiki ya halatta kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a cikin kissar mutanen da suka shiga cikin kogo kowa ya ambata aiki na gari da yayi ya tawassuli da shi kuma kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ambata mana a wannan surar da muka karanta da ta wuce suratul ali imran rabbana innana sami'na munajiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana kaga suka fadi aikin Allah mun ji manzanka yana kira mun ji makirayi yana kira akan a imani da ubangijin kuma Allah mun yi imani kaga bayanin aiki din rabbana faghfir lana dan haka ya ubangijin mu gafarta mana wato muna tawassuli da wannan imanin da muke wannan aikin ya zama to shine tsani kanka an samu da addu'a saboda haka wannan shine alqur'ani da sunna suke nuni da shi ko kuma tawassuli da addu'a kamar da sahabbai suke yi zai kai ƴaƴansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a Allah ya sa musu albarka su roƙe shi ya musu addu'a kamar da Abu Musa al-Ash'ari yake kai ma dan uwa na addu'a Abu Hurairah yake kai ma mahaifiyata addu'a ta musulunta ya rasulullah to wannan shine sayyidina Umar shi yasa lokacin sa da yaji zai yi tawassuli lokacin neman roƙon ruwa lokacin roƙon ruwa sai ta Allah mun kasance muna tawassuli da annabinka in mun shiga cikin fari ka shayar da mu Allah yanzu mu annabin yanzu muna tawassuli da babban annabinka Allah ka shayar da mu sai ce Abbas ka shiga addu'a ya tawassuli da addu'ar Abbas to wannan bigiya halaka kaga a lokacin bacci ne kun haka ai ga annabi sallallahu alaihi wasallam bari ki tawassuli da sabarinka ko su tawassuli da dashi bayan rasuwarsa ba sai su tawassuli da addu'ar Abbas to kamar yadda ba a yi in ba a yi da haƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai aula ba a yi da Ka'aba insha Allah ina roƙonka dan alfarmar ɗakin Allah bi haqqi baitil haram wa bi haqqi almasjidil haram wa bi haqqi albayti wal maqam da sauransu duk wannan ba a yi wannan wannan yana daga cikin abubuwa wanda suke na bid'a wanda bai halatta musulmi ya yi su ba malamai duk sun yi tambaye a kan wannan domin yana daga cikin alhalifu bi ghairillah rantsuwa da wannan Allah tasa'aluna bihi kuna roƙo kuna yi ma juna magiya da Allah wal arham bin nasbi da nasaba wal arhama ay wattaqul arhama ku ji tsoron zumunci wato ku ji tsoron yanke zumunta wannan take kira'a mashhura wato wannan ayar kamar yadda wato ku ji tsoron Allah sannan ku ji tsoron yanke zumunci domin yanke zumunci yana janyo fushin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata qati' me yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadisin Aisha yake al-rahim mu'allaqatun bil arsh wato zumunta a rafe take da al-arsh taqulu man wasalani wasalahu Allah duk wanda ya sadar da ni Allah ya sadar da shi wa man qata'ani qata'ahu Allah wanda ya yanke ni bai sada zumunta ba Allah ya yanke shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake cewa laysal wasil bil mukati mai sada zumunci ba shine wanda yake rama ba an masa biki yayi masa in an kai masa ziyara shi ma yayi al mukati kenan mai rama abinda ake masa na kirki walakin al wasil man wasala man qata'ahu mai sada zumunci shine alladhi idha quti'at rahimuhu wa salaha in an yanke zumuntar shi sai sada shi shine mai sada zumunci an yanke ba a yi da shi to shi wanda ba ka yi da shi din da su zai je wannan kun ga sai an yaki da san zuciya ar-rahim al-arham aw wanda ke nufi da wato asalin ma'anar rahim mahaifa duk wanda mahaifa ta hada ku amma abinda ake nufi da ar-rahim shine dangi ɗan uwa wanda ya hada iyaye wato daga uba da wanda suka yi sama uba da kakanni uba da iyayensa kakanni komai yawa komai nisan su da iyaye mata da kakanni na mata komai kasan su sannan da ƴan uwa wanda kuke shaƙiƙai ko uba ɗaya ko uwa ɗaya da ƴaƴansu komai nisan su da kuma ƴan uwan uba baffanni da ƴaƴansu komai yawan su komai nisan su wato ƴan uwan uba da ƴan uwan kaka da ƴan uwan kakan kaka da ƴan uwan uban kaka da ƴan uwan kakan kaka haka ba duk rahim sannan al-halat ƴan uwan uwa shaƙiƙai da ƴan uwan uwa li abbai ƴan uwan uwa li ummai da ƴan uwan uwar uwa wa haka da su ma da ƴaƴan su duk wannan ulul arham ne ba da haƙƙin sada su a cikin zumunci sada zumunci da su shine ya zamanto kai musu ihsani ka kyautata musu babban kyautatawa da za ka yi musu shine ya zamanto cewar ka kula da haƙƙin addini a kansu in suna ba in ba ka kan tafarkin addini ka sa su a kan hanya wannan shine babban haƙƙi tunda ranar kiyama za ka ji daɗi ranar kiyama kai ka tsira su suna cewa yanzu kai ka san wannan ce hanyar tsira maka nuna mana ba kuma suna da haƙƙi ko su kafirai ne kanka kyautata musu suna da haƙƙin zumunci asma'u binta abi bakar ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah uwata ta zo tana da bukata ku sadar da ita tana da bukatar wato ummata insani in ba ta san zani in ba ta abinci na sadar da ita ga ta kafira ce na sadar da zumunci da ita na kyautata mata yace sili ummati sadar zumuntar wani duk da yake kafira ce wato kafirci baya yanke haƙƙin zumunci kafirci baya yanke haƙƙin zumunci, abinda yake yanke haƙƙin zumunci idan ya zamanto suna yaƙi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna yaƙi da addini, to nan wajen ba za a yi wani alaƙar ihsani tare da su ba. Wannan yana da wato sha'anin zumunta yana da muhimmanci kwarai, babu abin da yake ƙara arziki sama da abin da mala'iku suka rubutawa, abin da Allah ya ce mala'iku su rubuta na arziki da na shekarun mutum illa tare da zumunci. Mala'iku za su rubuta abu yayin da mutum yake cikin mahaifiyarsa, cikin kafin a halicce shi, cewa ga arzikinsa ga kuma ajalinsa. To in ya sa da zumunta, sai Allah ya sa su su goge a ƙarawa. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man ahabba an yunsa lahu fi ajali wa yubsata lahu fi rizqi falyasil rahima, wanda duk yake so a yi masa jinkiri a cikin ajalinsa a ƙara masa. Wato in kana so mutum ya zamanto ranka ya daɗe, don Allah ya daɗe da ranka ɗin sosai, kuma a shimfiɗa masa arzikinsa, a ba shi arziki mai yawa, a ƙara masa, to ya fada zumunci. Fada zumunci shi ne ɗaya daga cikin abin da yake yi kenan, kuma yadda yake kuma yankewa shi ne yake kawo wato mummunan ƙarshe. Masu yanke zumunci ana jin tsoron mummunan ƙarshe. Allah ya kiyaye mu. A wata ƙira'ar an ce, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, قراءة حمزة, قراءة حمزة غير بشن قراء الكوفة غير بشن قراء السبعة وانديك تريوا وجن سراتو إنا قراء ما سو شاكبية عيكم فنجر من هجرية سلام قراءة تكو. قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم حكا راك جنا كراتون اندي أخوي حمزة باين سكون فيات ايا أسان سكون ده sannan ya tashi. To Hamza a cikin ƙira'arsa ya ce, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da shi da kuma zumunci. Wannan ishara ne ga abin da suke yi a jahiliya, suna yin magiya da zumunci, suke as'aluka billahi wa bir rahim, ina roƙon ina yi maka magiya da Allah da zumunci, wato domin zumuncin da ke tsakaninmu kai wannan abu. Wannan abu ne na abin da suke yi a cikin jahiliya. Amma ba a yin magiya da wani in ba da Allah ba, kamar yadda muka ambata. Wannan ƙira'ar waɗansu sun yi inkarinta, sun ce ai ta saba ƙa'idar larabci, cewar ƙa'idar larabci idan za ka yi atufi a cikin irin wannan sai ka maimaita harafin jarra. Suka ce kamata wato da sai a ce allazi tasa'aluna bihi wa bil arham, kamar yadda za ka ce marartu bihi wa zaidin, ba za ka ce marartu bihi wa zaidin ba. Suka ce wannan ka'ida haka ka'ida na rasu, saboda haka sai suka ce wannan ƙira'ar Hamza bai kiranto ta daidai ba, kuskure ne da ya sa kisra. To amma wannan ba ka da hujja, tunda ta tabbata ingantaccen ƙira'a ce, ya ji ta an yi. Al-Qur'ani shi kansa hujja ne akan harshen Larabci, tunda Allah ya ce Qur'anan Arabiya, daga ina za a ɗauki Larabci in ba daga Al-Qur'ani ba. Shi yasa Ibn Malik ya yi rabbi akan wannan a cikin Alfiya, da ya kawo wannan ka'idar, ya ce san wannan ka'idar bai daidai ita ba, ya ce wa audu hafizin lada haqqin ala damiri hafzin laziman qad ju'ila wa laysa indi laziman id qad ata fi nazmi wal nakri sahihi muthbata. Ce a wajena ba dole ba ne, domin ya zo a cikin waƙa da kuma annasar sahi, magana ingantatta shi ne Al-Qur'ani, saboda haka ba lazumi ba ne. Ga shi nan ma a cikin sun kawo shawahid da dama irinsu a cikin lugar Larabci, saboda haka wannan ƙira'a ce sahihiya, amma ana ishara ne ga abin da yake al'adarsu a jahiliya, take ma junansu magiya da sunan Allah da kuma haƙƙin zumunta. To amma ba a neman haƙƙi, ba a magiya da wani in ba da Allah maɗaukakin sarki ba. Inna Allaha kana alaikum raqiba, lallai Allah maɗaukakin sarki, lallai Allah maɗaukakin sarki makiyayi ne a kanku, wato mai kula da ayyukanku ne, wanda yake sanin wannan shi ne zai kai mutum ya zuwa ga makami. Shine fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, san cewa in baka ganin Allah, Allah maɗaukakin sarki yana ganin ka. An ce wannan ayar wata ran waɗansu Laraba, wannan ayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta akan sahabbai, yayin da waɗansu Larabawa suka zo daga ƙabilar Mubar suna sanye da fatun damusa, kusan tsiraicin su ya bayyana saboda alamar talauci da ke tare da su. Ya ga wannan talaucin tare da su, sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ake kiran sallah, cikin hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali yace fa qama annab sallallahu alaihi wasallam ya tashi ma mutane hudu ba bayan sallah azhar fa qala fi khutbatihi yace a cikin hudubarsa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida hatta khatama al-aya ya karanta wannan ayar har karshenta sannan ya kudaitar da mutane akan sadaka Jarir yace tafaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi ila akhir al-hadith yace sai gashi malamin mutane sun so ma kawo sadaka daga wanda zai kawo sisi sai wanda zai kawo silet sai wanda zai kawo tuf sai wanda zai kawo abinci na wato alkama sai wanda zai kawo dabino sai da aka tara wato sai da aka yi aka tili na abinci da tufafi da kuɗi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah zuwa ƙarshen hadisi wato a cikin munasabar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan shine cewa mutane daga wato ɗan uwa ne aka koma zuwa ga asalin su saboda wannan haƙƙin na mutuntaka suna da haƙƙin ya zamanto a tsare musu ransu dan haka idan ka ga mutum zai mutu saboda yunwa ko ba musulmi bane yana da haƙƙin ka ciyar da shi saboda cewa asalin su duk iyayen ku ne كما أن الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رقبة صدقة أتكين دي كم من أن ينهانتا دي كم من ريك أكون صدقاء أكرتا أنت كالي شيء بمتبع أنت كالي شيء يمتب بكى بكى إركد رغسة بار تو ذات نام من رأي وسط إذا أمك مين يتبع ديا بغن كذا من تو كيني سبب كيني كفشش كيني سبب كشش دي دي تبع كيسا بني نكيسا كي بجنجن كيسا نينا جنجن نكسكولي نعم
وعاد يتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى
وآتوا اليتامى أموالهم كبار مرايو دوكيو ينسو ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب كدك مسنيا ممونا بككاوا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم كدك تشني دوكيو ينسو يرزو أتشن دوكيو ينسو إنه كان حوبا كبيرا ينهكا تشني دوكيو ينسو تاردناكو حوبا كبيرا ذن دينين جرما ولم khitabi ne ga waliyai masu jikin tallamarin marayu da kuma wanda ake musu wasiyai wasici wato maraya bisa al'ada in ya zamanto ba shi da wali dan uwan uba to haƙƙin al'umma ne haƙƙin daular musulunci ce haƙƙin gwamnatin musulunci ce ta yi masa wasiyi a sanya masa mai kula da shi wasiyi wanda yanzu abubuwan da ba a yi sai ga yara an bar su in ba a yi musu wasi alƙali shi ne haƙƙinsa ya zamanto ya kafa wannan wanda irin wannan ya kamata mu rayar a cikin al'ummarmu domin kula da marayu to Allah ya ce ya ku wanda ake musu wasici da kula da marayu da kuma waliyai wanda ko da ba a naɗa ku ba saboda alaƙar ku da dangantakar ku ne waliyai wanda walici yana da ƙa'ida kamar yadda za mu gani ku ba ma marayu dukiyoyinsu ku ba su dukiyoyinsu ma'ana ku ciyar da su daga dukiyoyinsu yayin da suke marayu ku ciyar da su ku tufatar da su daga dukiyoyinsu kada ya zamanto an ban musu dukiya kun ki ku sa su a makaranta kun ki ku ciyar da su kun ki ku tufatar da su saboda kun ɗauki dukiyar kun halaka ta in kuka yi haka innahu kana huban kabira wannan laifi ne mai girma al-yatama jam'u yatim al-yatim abinda ake nufi da yatim shine maraya an ɗauke shi daga al-yatim wa huwa al-fard kadaita dan ya zamanto shi kadai ba shi da uba ana nufin wanda ubansa ya mutu alhali bai balaga ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam to inda yake a hadisin sayyidina ali yace la yutma ba'da al-ihtinam babu maraici bayan balaga dan haka daga mutum ya balaga ya zama to ba baligi ba ba maraya ba saboda haka in aka ce wa atil yatama ana nufin ku ba su dukiyoyinsu wato ku ciyar da su ku sanya su su samu abin da za su ci su tufatar su yi karatu su samu magani daga cikin dukiyoyinsu ana nufin yayin da suke a matsayinsu na yara kada ku bari su tozarta ba su da abin da za su ci idan kuma ana nufin yanzu sun zamanto balagaggu sun mallaki hankalinsu saboda haka dukiyar da aka ba su ko ajiye muku ku mayar musu in an kira su marayu saboda duban halin da suke a da kafin su zamanto yanzu balagaggu domin daga sun balaga sun tashi daga marayu kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ulqiya saharatu sajidi yan dabo masu sihiri sai suka fada suna masu sujada yayin da sai jira masu sihiri a lokacin da sai jira ba sun tuba daga sihiri din ba sun daga sun dena lokacin da sai jira sun da sihiri amma da duban halin da suke kafin su wannan sujada to haka dalika in aka ce su mai yanzu marayu sun zama to manya domin bayan da dukiyar maraya fuska biyu fuska ta farko yayin da suke kanana suna nan suka marayu su ka ba su dukiyarsu shine ka rinka ciyar da su da yanda iyayen suke ciyar da su ka ciyar da su da dukiyar da aka bar musu in suna da ita irin makarantar da ubansu yake kai su ka kai su ba ka cire su daga makaranta ka je ka ce ai ba za a iya biya musu kuɗin makaranta ba yanzu sai dai su zauna a gida in ya so suna rinka zuwa makarantar dare bayan ga shi suna da dukiyar ka ce kila ta musu dukiyar su ka ce a'a wannan ba daga cikin maslaha ba ne irin tufafin da suke sawa yayin da iyayen suke zare ka tufatar da su irin abincin da suke ci ka ciyar da su daga wannan abincin fuska ta farko kenan ba su dukiya fuska ta biyu ta ba su dukiya yayin da suka mallaki hankalin su da dukiyar ba ta ka bace ta ajiya ce to in sun mallaki hankalin su kamar yadda zai zo a cikin ayar da za ta zo nan gaba ka jaraba su ka tabbatar sun san maslaha kula da dukiya sun san da za su tattali na dukiyar su ka ce ka dauki dukiyar su ka ba su kamar yadda musu ka fita daga cikin ka sauke nauyin da yake kanka to wannan bayan da ta biyu an kira su marayi a lokacin da duba da cewa ai da marayu ne amma yanzu sun zama to ba marayu ba yayin da ka kai mun da za a ba su dukiyar su idan suka balaga Allah san bayan wannan umarni sai kuma Allah ya ce kada ku ci dukiyar su ba da dukiyar ku ba anan waɗansu malamai sun ce wannan hani ne ga abin da suka kasance a hani ne a ga abin da a farkon musulunci saboda isa mafita wajen wato hana su al'adar da suke na jahiliya domin a da a jahiliya dukiyar maraya ba komai ba ce idan mutum dai aka ce ya mutu ya bar marayu to za su galabai ta don dukiyar tasu hada masu kula da dukiyar cinye ta suke hada ta tare dukiyar su babu bambanci su ci ta kamar da za su shiga su dukiyar to saboda haka sai Allah ya hana su hada dukiyar su da ta maraya wato ko da wajen cin abinci ne idan za su yi abinci ba za su hada tasu dukiyar da ta maraya ba sai dai a ce shi maraya a dafa masa nasa abincin daban in za a yi cefane a yi cefanen gida sannan a yi cefanen maraya ya zama to dukiyarsa daban dukiyar maraya daban domin Allah ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyarsu tare da dukiyarku to daga baya da Allah ya saukar da faɗin sa a cikin suratul baqara wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum idan kuka cuɗanya da su ƴan uwanku ne wato ma'ana za ku iya cuɗanya dukiyarku ga baki ɗaya amma ya zamanto ana kiyaye haƙƙin Allah ya zamanto an yi mu'amala bil ma'ruf da abin da yake sananne ne wajen shari'a abin da yake na neman maslaha ne ba kawo gyara ba to Allah ta'ala yake cin dukiyar maraya din nan ba da haƙƙi ba wannan shi ne Allah ya kira shi musanya mummuna da kyakkyawa wato ka ɗauki mummuna ka bayar da kyakkyawa ma'ana in ka ci dukiyar maraya ita ce mummuna a tsayin sun ko ita ce taka dukiyar ta halal to kada mai wakar ka ci taka dukiyar ta halal ka je kana cin dukiyar maraya in kai haka sai ya zamanto ka musanya kyakkyawa da mummuna wato a ka musanya mummuna da kyakkyawa ka bayar da kyakkyawa ka karɓi mummuna wannan kuma abu ne wanda yake ba wanda yake so Allah ya ce innahu kana huban kabira wannan laifi ne mai girma wato kenan cin dukiyar marayu yana daga cikin kaba'irul dhunubi yana daga cikin manya-manyan dhunubai kamar yadda zamu gani inda Allah ta'ala yake cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira duk wanda suke wannan ba za su kare lafiya tsakanin su da Allah ba duk wanda suke wannan ba za su kare lafiya tsakanin su da Allah ba duk irin aikin su da suke nagari ranar alkiyama ko sun yi abin da za su shiga aljanna ba za su shiga aljanna ba sai Allah ya tsiye su ya kwashe daga cikin kyawawan ayyukan su ya raba wa marayu hakkin su na'am
وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
ta'ala yake wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci akan haƙƙin marayu mata da ke karkashin kulawar ku ba wajen ba su sadaki ba za ku yi adalci ku ba su sadakin da ya dace da su ba fankihu ma taba lakum minan nisa to ku aure abin da ya dace daga gare ku na mata ku aure mataye waɗanda wato masu tsarkata waɗanda kuke so suka dadada muku matna biyu wa thalatha ko uku uku wa ruba'a ko hurhudu fa in khiftum alla ta'dilu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci tsakanin su ba in kun aure su biyu ko uku uku ko hurhudu fa wahida to fankihu wahida a cikin qira'ar jumhur kenan fa wahidatan ay fankihu wahida ko aure mace daya kan aw ma malakat aymanukum ko kuma ku samu ku yanga ko kuma wato ku riki abinda hannuwanku suka mallaka shine wato ita ce sune ku yango zalika adna alla ta'ulu wannan shine yafi kusa a gare ku da kada ku zalunci domin idan wannan aya kamar da Aisha take ta sauka ne akan mutane da suke zai zama to suna kula da marayiya marayiyar tana da dukiya suna gudun cewa idan suka aurar da ita ga wani za a ce kai mutum da ta auri wani a fitar masa da kudin ta kuma suna ganin kanta haka zai kafura musu to kuma amma suna da tsoron Allah sai suke to in haka ne bari mu aure ta mana bari na aure ta kamar mutum ne yana da yar babbansa tana karkashin sa tunda shi waliyin ta ne dan annu dan babba wato da abin nan yar babban mutum zai iya auren ta ko to yana so ya aure ta saboda kada wani ya aure ta bare a fitar da kuɗi din daga cikin duki daga cikin kulawarsa to kuma in shine zai aure ta kuma shine waliyin ta kaga waliyi shine zai ce ga sadakin da za a biya to yanzu kuma shine mukashi ne nawa to yana jin tsoro saboda tsoron Allah saboda an san tabi'ar mu'minai suna da tsoron Allah yana ganin cewa ba zai iya auren ta ba ya zama to yayi mata adalci wajen sadaki to sai Allah ya ce kun kuna jin wannan tsoron shikenan yayi ki ba sai kun aure su ba ku je ku aure waɗansu mata din duk wanda suka dada da gare ku da cikin mata ga sauran mata nan da yawa in ma ku ba tashi auren ba ita kadai ba ku aure biyu ko uku uku ko hurhudu in kun ji tsoron cewar auren da yawa din ba zai sa ba za ku yi adalci tsakanin su ba adalci a nan wajen ana nufin adalci a wajen kwana da kyakkyawan zamantakewa al-mabith wa husnul ishra kyakkyawan zamantakewa kyautatawa in kuna jin tsoron ba za ku yi haka ba za ku yi adalci ba na ku raba musu kwana daidai wa daida sai dai ku zamanto kan cewa wannan a ce to ita ce indai abin nan irin yadda waɗansu abin nan Laraba da ba ta tsoron Allah ke gano su shi ba za a yi ba ba su yi ƙara aure shikenan amarya da ita ake yi sai shekara sai shekara zai je wajen uwar gida ba to in kuna jin tsoron wannan za ku yi haka zai faru a gare ku to ku aure ɗaya kaga anan wajen auren ɗaya babu zancen a ce kai adalci aw ma malakat aymanukum ko kuma ma maimakon auren ku je ku kama ku yanga ku zauna tare da ita zalika adna an la taqulu wannan shine yafi kusa gare ku da kada ku yi adalci kada ku yi zalunci abin nan abinda ake nufi da Allah ta'ulu daga ala ya'ulu aulan ne min az-zulmi ba na ala yu'ilu iyalan ba kai da in kike cewa wannan shine yafi kusa da kada ku yi yawan iyali a'a ba domin wannan daga ala yu'ilu iyalan ne a wannan ayar ita ba ta da mafhumi ba wai mutum zai yi aure ba zai auru zahirin da tana nuna cewa in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci wajen auren marayu ba ku auri waɗansu matan ba marayu ba to in ba in kuma ku ba marayu kuke kula da su ba ya ce kenan ku ba za ku yi aure ba ko ba za ku auri mata biyu ko uku uku ko hudu ba a wannan babu mafhumi ga wannan wannan na ayat nafsi ce akan halaccin auren mata biyu ko uku uku ko hudu sama da haka fa ayat ta yi shiru a kai ayat ta yi shiru a kai amma sunna ta bayyana cewa ba a wuce hurhudu kuma a kan ta ijma'in malamai yake ba wanda ya saba sai waɗanda yake sun fita daga cikin tafarkin a jama'ar musulmi akwai waɗansu ƴan shi'a da suka saba suka ce mutum zai iya auren mata har guda tara ko kuma waɗansu suka ce har guda goma sha ɗaya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mata sha ɗaya waɗansu suka ce tara domin aka ce za a haɗa biyu uku hudu nawa kenan tara to ai kamata ya ce 18 ba tara tunda cewa akai masna masna ana nufin ithnain ithnain thulatha ana nufin thalatha thalatha ruba ana nufin arba'un arba'un saboda haka kaga sai ya zamanto biyu biyu hudu kenan ko uku uku shida kenan hudu hudu takwas kenan ka haɗa 18 to amma dai abin son zuciya ne sai Allah ya makantar da su da bin wannan a cikin larabci idan ka ce ja'al qaumu ithnain ithnain ka ce ja'al qaumu masna wa thulatha wa ruba mutanen sun zo biyu biyu da uku uku da huru huɗu wannan ayar me yake nufi ya nufin ya adadin mutanen da suka zo ko mu ne a Hausa aka ce ai da suka tashi zuwa sun zo biyu biyu uku uku huru huɗu ya nuna maka adadin mutanen ya nuna maka yanda suka zo ne in suka tashi zuwa ko dai su zo biyu biyu ko kuma uku uku ko huru huɗu ba su zo ba sa zuwa ɗaiɗai ba sa zuwa biyar biyar amma adadi nawa ne suka zo da baki ɗaya ayar da ke nuna ba to haka wannan ayar take ta dangane da aure in ku tashi aure ko dai ku aure su zama to biyu biyu wato ma'ana waɗansu wato tunda hisabi ne ga jama'a shi yasa ake takrar su wannan usulubi ne da ake ce masa al'adl al-ma'dul bihi shi yasa ne ma ya zama to mabni ala al-fath lil adl wal wasiya domin sifa ce kuma ta zama to an tsawar da shi daga babin ta maimakon a ce ithnain ithnain sai aka ce masna salasa salasa sai aka ce sula maimakon a ce arba'un arba'un sai aka ce ruba sai zama to siga ce mabniyatun ala al-fath aka gina ta akan fataha domin wannan illar da aka yi ta wato takrar din da aka yi ayar ba tana nufin su haɗa su ne ga baki ɗaya ba wato ku auri mata biyu biyu wato waɗansu su aure su biyu waɗansu su auri uku waɗansu su auri huɗu a cikin al'ummar musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sunnarsa da hadisai da dama ba kawai hadisin Zailan ba akwai Zailan as-Saqafi wanda ya musulunta karkashin sa akwai mata guda goma annabi sallallahu alaihi wasallam yake fariq minhun amsik minhun arba'a ka rike hudu kawai daga cikin su wa fariq ma siwahun ka rabu da sauran akwai urwata bin mas'ud al-thaqafi shi ma irin sa ne shi ma mata goma sha ɗaya yazo a mata goma ne daga cikin su har akwai yar uwar Abu Sufyan hudun su duk Qurashawa ne yace ya auri hudu ya saki shida ya auri hudu ya rike hudu daga cikin hadda ya tsuwar Abu Sufyan din ya saki sauran shida akwai Qais ibn al-Harith shi kuma ya musulunta da matan sa takwas shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa ya rike hudu ya saki hudu akwai wanda kuma shi kuma ya musulunta da matan sa guda biyar yake yake ki daya ya saki ɗaya daga cikin su dan haka ne wannan hadisi ne ingantacce duk wanda yayi inkarin wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkarin abu wanda yake ma'lumun min addini bi darura an san shi larura ne a cikin addinin musulunci cewa aure ya kacin auren da ake yi mata guda ake yi in mutum ya auri mace in mutum ya auri ta biyar sai an masa haddi haddi za a yi masa a jifin shi na shari'a domin ya yi zina kuma ba zai da abin jahilci ba jahilci ba zai amfani shi ba sai idan bai zai da musulunta ba in bai zai da musulunta ba kamar ya shigo cikin addinin musulunci ya daga cikin irin ƙabilun da suke da auren mata da yawa kamar yadda waɗansu ƙabilu na Najeriya da suke da mutum yana da mata tara mata goma sha ɗaya mata talatin to irin wannan in ya shiga sai a ce masa to wannan addinin musulunci ne hudu kawai ake yi sauran dole ya rabu da su ba zai da amma idan yake ya san addinin musulunci ya taso a cikin addinin musulunci ya auri ta biyar to wannan haddi za a yi masa kazalika idan mutum yana da mata hudu sai ya saki mace daya ya sake ta saki wanda yake raji'i zai iya dawo da ita saki wanda yake raji'i zai iya dawo da ita saki ɗaya ko saki biyu sai kawai kafin idda ta kare sai je ya auki sai je ya daura aure to shi ma ya auri mace ta biyar domin a matsayin ita wanda ba idda ta bata kare ba a matsayin matar ta take shine nan wajen ne malamai suke faɗa na Allah wato kaci tika cikin fuqaha suka ce namiji idda ta waje ba a gare shi wanda namiji ne idda take waje ba a gare shi shine wanda yake da mata hudu ya saki daya ya saki daya daga ciki saki wanda yake zai iya yin kome to sai ya jira ta ta gama idda shi ma sai yayi idda kafin ya sake aure in ko ya sake aure ba ta gama idda ba yayi ya aure mata ta biyar sai zaman to abinda yake yi ya saba shi ma wannan haji za a yi masa sai dai kamar nata tunda yake akwai shubha zai iya cewa ai bai sani ba za a iya zargi za a iya kawar da haji a gare shi in akwai ganganci kai ai masa ta'ziri ba ka yi masa horo mai tsanani ko da ba su tare ba indai ya daura auren indai ya daura auren ya daura aure akan mace ta biyar nikahul khamis ta tabaqi daga cikin aure wanda yake batacce mutum ya daura auren mace ta biyar auren batacce ne ko bai sabu da ita ba ko bai sabu da ita ba wannan auren batacce ne idan daga baya aka ga mace sai an sake ba zai tare da ita ba sai an sake daura wannan auren saboda ya gina shi ne akan babu wannan ayar ita ce asali ta nuna halaccin yin aure matsayinsa a cikin shari'a yana ɗaukar hukuncen ahkamut taqlid yakan zamanto wajibi yakan zamanto asalinsa mustahabbi ne saboda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar rajul an sunnati fa laysa minni wanda yake neman wani abu ba sunna ta ba to baya tare da ni amma yakan zamanto wajibi yakan zamanto haramu yakan zamanto mustahabi yakan zamanto makruh yakan zamanto kuma kawai halal wanda duk tafsilin malamai sun riga sun yi daga cikin su akwai al-tabi'iyya kamar inda yayi a cikin sharhin sa na sahih muslim ya bayyana hukuncin aure to yin aure ya zamanto cewar mutum ya ji tsoron Allah yayin da yake auren mace sama da ɗaya saboda kada yayi adalci wani ya daga cikin addini domin yin adalci tsakanin mata wajibi ne yin adalci tsakanin mata wajibi ne bal shine sharadin halaccin mutum ya auri mutum sama da daya in mutum ya san da zai adalci ba haramun ne da ya auri sama da mace daya idan ya sani saboda raunin saboda shi Allah ya ce mutum ne mai rauni ba zai iya tsawatarwa ba yana gani za a sa shi ya saba ma Allah ba zai iya ba saboda tausayi ko saboda makauniyar soyayya ba zai iya wannan ba to haramun ne ya sa ya auri in kuma yayi ya rashin adalci din ranar alkiyama alamar su za ta zo sai tashi wa shiqquhu ma'i ya zama mutum mai shanyanyen gefe kowa ya ganshi ya san cewa wannan azzalimi ne tsakanin matansa Allah ya kiyaye mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لنا نعوذ بك من هؤلاء الاربع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. دع الله أنصر راكدا. أقول دع الله أنت شكرا فان رانا الجمعة أنت رسم مفو ونون أكيم أمومي بس كم بقى كعد شنكر كفو كما الحمد لله دع عبدا أقوى تكبير أنت مو دبو أربعين دع أكتارا aka kashe 30,800 ya zama to akwai sauran 9,200 abinda aka saya an sai katon uku na sabulu an sai man shafawa katon uku an sai man wanka wato abin wanke baki katon biyu sannan mutane kuma sun taimaka da kayan sawa da butoci na alwala da sauran da sabulai wanda da an riga an kai musu saboda haka wannan suka bada wannan taimako Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya ga za mu ci gaba da kokarin tarawa domin a kai sauran mabukata kamar asibitoci da gidajen yara insha Allah Allah madaukakin sarki ya ba mu albarkacin wannan wata na Ramadan ya rubanya mana ayyukanmu ya karbi ibadarmu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi